لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta juma'a wanda yau 8 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 1 ga watan 5 miladiya 2020 wannan zama namu shine zama na 8 a cikin wannan majalisi na 5 a cikin littafin Sheikh Ibn Uthaymeen mai suna Majalisu Shahr Ramadan wanda kada amanta wannan majalisi da muka soma yana bayani akan falalan karatun Qur'ani a dunkule da falalan wa'insu surori na Qur'ani a kebe ko kuma wa'insu ayoyi mun somo bayani a jiya sai lokaci yayi mana halin nasa saboda kai za mu tashi alifin a gaba inda muka tsaya yace wa fi sahihi muslim aidan an karbo ko kuma yazo a cikin littafin imamu muslim shine sahihu muslim an uqbata bin amir radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga babban sahabi uqba dan amir Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace afala yagadu ahadukum ilal masjid me zai hana dayanku yayi sammako zuwa masallaci fayata allama aw yaqra ayatayn yaje ya koyo aya biyu ko kuma ya karanta aya biyu min kitabillahi azza wajal daga littafin Allah mabuwayi madaukaki karanta wannan aya biyu ko koyo aya biyu khairul lahu min naqataini shi yafi masa a bashi taguwa guda biyu wa salasun khairun min salasin mutum ya koyo aya uku yafi taguwa uku wa arba'un khairun lahu min arba'in ya koyo aya hudu yafi a bashi taguwa hudu wa min a'dadihinna min al-ibil dama duk wani adadi na wannan laquma da za a ba mutum to wannan gaba in kuwa za ta nuna mana muhimmancin karatun alqur'ani ba ma sai a cikin watan ramadan ba kun ga anan lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake zanta wa sahabbai wannan matsayi ba wai dole ne sai ya zama cikin watan azumi ba yake cewa me yasa ɗayan ku ba zai yi sammako ya je masallaci ba wannan gaba tana nuna mana ashe karanta alqur'ani a masallaci abu ne wanda yake da matukar muhimmanci domin masallaci wuri ne na ibada wuri ne wanda yake na nutsuwa wuri ne wanda ake sa ran ba za a zo a ɗauki hankalin mutum ba lokacin da kake cikin gida za a yi sallama da kai baki ko kuma wani daga cikin mutanen gida iyalan mutum ne ƴaƴansu za su iya ɗaukan masa hankali amma lokacin da yake cikin masallaci an san cewa ibada ce ta kai shi yadda wahala a ainihin a shagaltar da shi wannan ta sa za ka ga waɗansu daga cikin magabata ma sai su gina masallaci a cikin gidansu ma'ana gidan mutum da yake mai faɗi sai ya ɗan masallaci a ciki ta yadda idan aka zo aka yi sallama ina mai gidan sai a ce yana masallaci to kaga bako da yaji cewa yana masallaci zai dauka ma ba gidan yake ba nan kuma kaman an yi wato ainihin wato tauriya ne cewa yana wani wuri na ibada da ba ya so a shagaltar da shi to anan malamai suka ce manzo alaihi salatu wassalam ya buga misali da raquma saboda babu abun hawa da yake da girma da kima da muhimmanci a wajen Balarabe kamar raƙumi babu wani abin hawan da Balarabe yake ji da shi wannan lokaci irin raƙumi saboda shi raƙumi wata dabba ce da Allah subhanahu wataala ya mata wata baiwa za ta iya rayuwa a tudu za ta rayu a kwari afako ayashi Allah ya ma raqumi wasu irin kafafuwa wanda ba sa limewa a cikin yashi sannan kuma duk kayan da za a dora masa in dai yunkura ya tashi da shi to zai iya kai sa inda ake bukata sannan yana da juriya ta yunwa yana da juriya ta kishirwa da duk wasu kalubale na rayuwa shi ya sanya zaka ga waƙe-waƙen Larabawa akan kamba maraqumi da muhimmantar da shi ba wani abu wanda suke gani da kima irin raqumi shi yasa Allah da ya so ya nuna musu tsoron tashin alkiyama sai ce wa idhal isharu uqilat saboda jin tsoron tashin alkiyama to a lokacin ne raquma da take dabda haihuwa bai ita zai gude ya batta wanda duk uzurin mutum idan aka ce raqumarsa ta kusa haihuwa domin kusan raqumi bayan da dan adam yake wata 9 a haihuwa shi ma kai yake to in ma yaga cewa raqumarsa tana da wata 7 ko wata 8 zai yi wani balaguro to zai kokarin yadda dai zai ga cewa wannan haihuwar ta raqumin ta kasance yana gida saboda ba karamin farin ciki bane zama wannan raquma ta haihu a wannan lokaci a gaban sa to Allah sai ya nuna cewa duk da yadda suke ganin girman wannan abun mutum zai iya tsallakewa ya gudu ya bar wannan raquma ba tare da ya kula da ita ba to anan manzo alaihi salatu wasalam sai ya nuna cewa mutum ya koyi aya daya ta Qur'ani tafi a bashi raqumi daya mutum ya koyo aya biyu ta Qur'ani yafi a bashi raqumi biyu ya koyo uku tafi uku ya koyo hudu tafi a bashi hudu kuma duk abinda manzo alaihi salatu wasallam ya faɗa wannan abun gaskiya ne yan uwa wannan zai nuna mana muhimmancin karatun alqur'ani da cewa lada ce wacce take mai yawan gaske ko ba komai idan mutum ya kalli duk wani abu da Allah zai bashi a duniya wannan abun mai karewa ne ita kuma lada ta lahira ba ta karewa ma'ana zaka ga cewa duk abinda Allah ya baka a duniya sai an yi ɗayan biyu ko dai ka tafi ka bar wannan abin ko wannan abin ya tafi ya banka wani mai waka yana cewa komai duniya ta baka tsare da ido tana amshi ma inda ba karatu ne ba wannan kaida ce ta rayuwa a ga tubabban mai mulki a ga tubabban ko kuma wato talakan mai kudi duk irin wani abun ya kasance a ainihin a rayuwa to saboda haka wannan yana nuna cewa wannan abu ne muhimmi musamman cikin watan azumin nan kuma kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa sahabban manzo alaihi salatu wasalam zaga wasu sun shiga addinin musulunci suna yin shekara 40 wasu yan shekara 30 wasu sama da haka amma wannan bai tabbasawa sun ji ba za su iya karatun Qur'ani ba suka dage suka yi tayi kuma har Allah subhanahu wataala ya ba su nasara a cikin wannan manufa ta su sai ce wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim aidan kuma an abi hurairata radiyallahu an daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa'ansu mutane ba za su taru ba a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah shine masallaci yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah shine alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasan alqur'ani tsakanin su idan muka ce yatluna kitaballah zai iya daukan ma'anan wancan yana karanta nasa wancan yana karanta bangaren da yake wancan yana karanta nasa wancan yana al-baqara wancan yana ali imran wancan tsakiye qur'ani wancan karshen qur'ani kowa yana karantawa sannan idan muka ce waye ta darasunahu suna mudarasa tsakanin su mudarasa ita ce ɗaya yana karantawa saura suna ji wato ma'ana kamar abin da muke kira da Hausa ko in ce yarenmu na makarantar allo ko dai ka ce musaffa ko ka ce tukuri musamman ma dai tukuri tukuri shine tsarin da mahaddata suke yi akwai wanda za ka sun tsara ma kansu hizifi 10 a kullum wasu su tsara ma kansu hizifi 6 wasu hizifi 7 wasu hizifi 3 wasu bayan sallar magariba kafin isha'i wasu kuma bayan sallar isha'i zuwa dare hikimar wannan karatun shine duk lokacin da za ku dinga mudarasa kai da wani fa'idodi ne akalla guda uku a ciki fa'ida ta farko mafi yawa za ka yi karatu ka haddace wani kuskure baka gane ka haddace shi ba to amma lokacin da ka karanta shi sai dan uwanka ya ji maka in ya gyara maka to wannan gyaran ba a fahimta shi ba abu na biyu wannan mudarasa da ake yi tana wato koyawa mutum kishi domin shi tukuri tilawa sai ake da ka ake to wani zai ji cewa dan uwansa ya fi shi karfin hadda to wannan zai sa ya kishi ma'ana ya ga idan aka yi zama shi zai fadi a karatu karatu ya tare shi tilawa ta datse shi wajen so nawa shi ko dan uwansa yana ce ba zai tsayawa to zai ga cewa shi ma bai ga ta zama ba dole ne ya kishi ya ga cewa shi ma ya dandaga karatunsa har ya zama waye karfi fa'ida ta uku shine dai bai tsoro yanzu akwai wanda za a ga cewa idan shi kadai ne zai ta karatun Qur'ani baya jin wani tsoro amma idan suka zama su biyu ko su uku to kawai sai ya cewa ya da malmale sai ya cewa ya dabur sai ya kasa to amma kana yi kana jin tsoro yau da kullum har sai mutum ya ji cewa ainihin ya warware manzo alaihi salatu wassalam kamar ne zo a hadisi tun daga lokacin da Allah ya so mai masa wahayi duk azumin duniya sai mala'ika Jibril ya zo sun yi mudarasan alqur'ani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikiman wannan mudarasa da suke yi shine mala'ika Jibril shine malamin manzo alaihi salam Allah ya ce allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi mala'ika Jibril shine koyar da shi to lokacin da suke wannan mudarasa manzon shi alqur'ani akan soke wa'ansu umarni da akai ko wa'ansu hani da akai wani lokacin kuma sai ya zamo an karo wa'ansu abubuwa to idan mala'ika Jibril yana karatu yana karanta sura idan manzo alaihi salam ya ji bai karanta wata aya da ya haddace ba to alama sai ta cewa wannan ayar an soke ta ko kuma idan shi manzo alaihi salam yake karatun to idan ya karanta wata aya da Allah ya soke ta sai mala'ika Jibril ya sanar da shi wato aya kaza an soke ta Allah ya ce ma nan saq min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha duk abinda muka soke na wata aya to za mu kawo kwatankwacin ta ko kuma wato abinda muka soke ko muka mantar da kai to za mu kawo kwatankwacin ta ko kuma abinda ya zama ainihin ya fita to hakan tana kasancewa shi ya sanya azumin karshe na manzo alaihi salam wanda daga nan bai sake ganin wani azumi ba alaihi salatu wassalam so biyu suka yi mudarasan qur'ani ma'ana su kamo tun daga farkon wahayi su dire kuma su sake kamowa da malaika Jibril sai suka yi wannan so biyu sayyidina Zaid dan Thabit shine ya halarci wannan zaman wannan ta sa shi aka dora wa nauyin shugabancin committee wanda ya tara alqur'ani lokacin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara masa yarda to saboda haka kenan wannan hadisi yace babu wa'ansu mutane da za su zauna a cikin masallaci suna karanta ainihin littafin Allah ko dai ɗaiɗaikun su ko kuma suna mudarasa tsakanin su wannan ya karanta wannan ya karanta illa nazalat alaihim sakina fa sai natsuwa ta sauka gare su waghashiyatuhumur rahama kuma sai jin kan Allah ya lullube su wa afatuhumul malaikatu kuma sai malaiku sun yi musu kawanya sun zagaye su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah zai ambata wayannan mutane a wajen malaiku masu daraja cewa ga bayina can sun zauna suna karanta littafi na ainihin a cikin masallaci to wannan idan muka duba karatun Qur'ani shi yake samun wannan abubuwa kun ga abubuwa aka zana wajen guda hudu zuwa biyar na farko natsuwa za ta sauka tare da su babu abinda dan adam yake bukata a rayuwa irin natsuwa duk abinda Allah ya ba mutum a duniya in ba shi da natsuwa to ba zai ci riba wannan abin ba ko ilimi Allah ya ba mutum ya zama ba mai natsuwa ba ko mulki ba natsuwa kudi ba natsuwa shugabanci ba natsuwa to shi ba zai mori wannan matsayi ba wannan sa ba zai iya mora ba babu abinda Allah zai ba mutum ya zama an cire natsuwa sai wannan abin ya zama matsala a wajen mutum to saboda haka sai ya zama abinda aka fara faɗa cewa natsuwa ita ce wato ainihin take fara sauka tattare da su kun ga abu na farko kenan sannan kuma jin kan Allah sai ya zama ya lullube su abu na biyu sannan abu na hudu na uku mala'iku su zagaye su anan kaman kace yadda za a ce za a yi wani taro na manyan mutane a kawo jami'an tsaro su tsare su ba su kulawa kaga domin muhimmantar da wannan mutane abu na hudu shine kuma Allah subhanahu wataala zai ambata su a wajen ainihin mala'iku yace ga suwane suwane can sun zauna suna karanta littafin Allah wannan ba karamin matsayi bane wa qala sallallahu alaihi wasallam sannan manzo tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi yace ta'ahadul qur'ana ku kula da alqur'ani ku dinga bibiyar sa ma'ana ga wanda Allah ya bashi iko ko da ya haddace Qur'ani gaba daya ko ya haddace rabin Qur'ani ko wani bangare nasa to sai manzo alaihi salam ya ce ku dinga kula da Al-Qur'ani fa wallabi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa shine Allah subhanahu wataala lahu wa ashaddu tafallutan Qur'ani shine yake saurin kubucewa min al-ibni fi uqliha sama da raqumi daga akalarsa a wani hadisi ko kuma karshen wannan yake cewa misalin ma'abucin al-Qur'ani kamar raqumi ne wanda aka sanya masa akala ma'ana ita wannan haddar kamar raqumi ne da aka saka ma akala idan mutum ya rike igiyar wannan raqumi to shikenan sai ya zama ya mallake shi yana nan a inda zai je yazo abin nan yazo ya same shi in kuma ya saki wannan igiyar to shikenan raqumin nan zai tafi sa sai an je an nemo shi to wannan gaba gaskiya tana da muhimmanci shi al-Qur'ani wato idan mutum ya kalli wahala haddarsa da kuma wahalar rike haddar duk wahalar da zaka sha a wajen haddar Qur'ani a ce ka je ka fita ka bar gidan iyaye wani ya shekara 5 wani shekara 10 wani sama da haka to duk shekarun da zaka yi a wajen wahalar hadda to kuma ka rike haddar ya zama yau akwai ta gobe jibi bana badi ya rayuwa to wannan rike haddar shine zai dauki kashi wajen 70 a cikin 100 duk wahalar da zaka yi da wahala ta wuce kashi 30 ko 20 a cikin 100 na tabbatar duk mutumin da ya san rayuwar mata arewacin Najeriya zai gaskata wannan magana zai wahala kaga wani da daga cikin ƴaƴan musulmi a Najeriya a ce bai je makarantar allo ba zaka samu cewa wani ya shekara wani ainihin ya yi shekaru ma wani ya haddace Qur'anin gaba daya wani rabin Qur'ani wani kashi daya akan uku amma ƙarshe idan ba a kula ba sai ka nemi abun ka rasa akwai bawan Allah da nake hira da shi ya rasu sunansa Malam Usman Allah ya ji kansa wata ran muna hira yake cewa sai da ya tara tilawa ina jin ko da yace man ta hizifi 58 ma'ana sura hizifi 2 ya hada ko ku 52 sura 8 ya hada yace to amma yanzu nake maka magana wallahi babu 2 duk gaba ki dai sun tafi wannan yana nuna cewa ashe shi haddar Qur'ani ba wai yin tar anan aikin yake ba a tsare ta ko da yaushe ya zama ainihin an same shi shi ya sanya malam Shatibi yake cewa khairu jalisin la yumallu hadithuhu shi al-Qur'ani shine mafificin abokin zama wanda ba a kosawa da zance da shi sai ce watardaduhu maimaita al-Qur'ani kayi yau kayi gobe kayi yanzu kayi anjima yazdadu fihi tajammula shine yake kara mu Qur'ani kyau malaman mu suka ce shi Qur'ani kaman hanya ce hanya duk mutumin da ya san hanya a kauye hanyar da aka daina bi to ciyawa za ta fito duk tsirre su fito wannan hanya ya zama ta mutu to amma hanyar da ake bi yau da kullum dan adam ya bi dabbobi su bi to za ga wannan hanyar kullun kyau take duk wani abu da yake hanyar nan za a take shi ya zama babu shi in akwai kaya in akwai wani tsutsuge in mai duk kome ne za ka cewa ainihin ta zama kyakkyawar hanya saboda bin ta yau da kullum to haka nan al-Qur'ani yake duk wanda yake bin Qur'ani ko da yaushe to shine zai samu karatunsa a cikin kyakkyawan yanayi malaman mu a wannan gaba suke ce mana haddar Qur'ani mataki-mataki ne shi yasa da wahala ka samu wata hadda mai ingancin da ta kai hadda da ake da allo domin duk abin da za ka rubuta kuma ka zauna ka karanta yadda zaka fahimce shi ka gane shi ya nunnuka abinda zaka dauka kawai ka rike ka karanta malaman mu suke cewa haddar Qur'ani akwai lokacin da take mataki kamar na fatar jiki fatar jikin nan da take ainihin jikin mutum da wani abu zai zuba a kanta to in ka sa hannu ma ka kakkabe shi kenan ya tafi to akwai lokacin da haddar mutum take wannan ma'ana tana sabuwa ba ta da kwari dan abu kadan sai ta fitar da ita to kana ta dandakawa kana ta maimaitawa sai ta kai matsayin tsoka in ta kai matsayin tsoka to kaga ba za ka ga tsoka ba sai ka fasa fata ma'ana karfin ta ya karo tana nan kana maimaitawa kana dandakawa kana lugugutawa sai ta koma kaman matsayin kashi
kashi sai ka wuce fata sai ka wuce nama sannan ka kai kashi kana nan kana tambaimaitawa har sai ta koma matsayin bargo da yake cikin kashi to duk wanda Allah ya sa hadda ta zama haka sai dai mutuwa za ta iya raba shi dishi sai za ga magabatan mu wani sai kaga yayi saukar allo wajen 30 shi kadai rubutun allo rubu'i rubu'i kuma rubu'i sai kai shekara in za ka rubuta rubu'i kullum sai ka shekara cif sannan ka sauka in za ka rubuta nisfi ma'ana rabin hizifi kullum sai kai wata shida in za ka rubuta hizifi kullum kaga wata biyu za ka yi nan akwai bayanin tsallaken alhamis da juma'a to yanzu a ce mutum ya yi saukar rubu'i 30 ma'ana sai da ya sauka allo shekara 30 ya yi yana yi wannan bayan ya haddace qur'anin ada to shine ainihin manzo alaihi salamu yake cewa lalle shi alqur'anin nan ku kula da shi yafi laqumi sauran ku cewa wannan ta sa manzo alaihi salamu duk da Allah ya masa alƙawarin shi zai tsare masa alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana to amma manzo Allah bai taba sakaci da karatun qur'ani ba bal manzo Allah ya tsaba makansa wani adadi na qur'ani kullun sai ya karanta da wasu baki za su zo su shagaltar da shi bai yi wannan ba to sai ya rama wannan karatu koda zuwa dare ne to shi san ya duk abin da Allah ya saka haddace yi kokari kaga cewa ka tsare shi kana ta bibiyar sa kana ta nana ta shi wannan ce za ta sa ko da yaushe ka same shi idan bukatar sa ainihin ta zo saboda haka sai malam yake ta muttafaqun alai bukhari da muslim sun hadu a wajen fitar da wannan hadisi sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita kada ɗayan ku yace na manta aya kaza na manta aya kaza kada mutum ya faɗi wannan bal huwa nusiya a ammantar da shi ma'ana akwai lokacin da mutum zai haddace wasu ayoyi ko wasu surori amma saboda waɗansu abubuwa na rayuwa ya zama sun shagaltar da shi ya manta to kada mutum ya ce na manta aya kaza sai dai ya ce an mantar da ni ma'ana abin ya fi ƙarfinsa ba sakacinsa ba ne ba malam ya ce wa zalika wannan kuwa anna qawluhu nasitu in mutum ya ce na manta kada yushiru bi adamil mubalati wannan yana nuna rashin kula rashin damuwa bima hafiza min alqur'ani da abinda ya haddace da alqur'ani hatta nasiyahu har ya zama ainihin ya manta shi amma idan mutum ya ce an mantar da ni to wannan yayi ladabi ya kuma nuna cewa ba da niyya abin ainihin ya kasance ba to sai yake cewa wa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi daya a cikin littafin Allah falahu bihi hasanatun to yana da lada dangane da wannan harafi wal hasanatu bi ashri amsalha shi kuma kyakkyawan aikin nan ninki goma za a bashi kwatankwacin sa sai ce la aqulu alif lam mim harfun ba fa ina nufin alifun lamun mimun harfi dai bane ba haka nake nufi ba sai yake cewa walakin alifun harfun sai dai alif harfi dai ne walamun harfun lamima harfi daya wa mimun harfun shi ma mimun harfi daya kenan idan mutum yace alif lam mim ana saran ya samu lada 30 in ka ce bismillahir rahmanir rahim ka samu lada 190 saboda idan ka lissafa fata bismillah harafi 19 ne 19 sau 10 zai baka 190 shi yasa malamai suka ce a duk wani aikin lada da dan adam zai yi aikin lada dai wanda yake lazimi ba muta'addi ba kun san aikin lada kala biyu ne akwai aikin lada lazimi akwai muta'addi lazimi shine wanda yake takaituwa akan shi mai yin sa muta'addi wanda zai tsallaka zuwa ga wani to in dai aikin lada ne wanda yake takaituwa ga mai yin sa babu aikin ladan da yake karatun alqur'ani saboda babu abin da zaka ce kai a cikin sakan ɗaya biyu a ce ka samu lada 190 aiki kuma wanda yake na lada wanda zai tsallaka zuwa ga wani to shi kuma babu abin da yake ciyarwa lada idan aka ce ciyarwa wannan bata takaitu ga dan adam ba ko dabba ce ko ruwa ka ba tsuntsu ya sha to wannan sunan sa irfin ciyarwa ka ba mutum kudin magani sunan sa ciyarwa ka ba shi tufafi sunan sa ciyarwa ka biya masa kudin haya sunan sa ciyarwa ka biya masa bashi da ake bin sa sunan sa ciyarwa ma'ana dai duk wani abin da zakai wa dan adam ka dauke masa damuwa to babu wani abin da yake lada a wajen Allah subhanahu wataala kamar wannan abin to saboda haka ashe kenan wannan abubuwa ne biyu wanda idan mutum ya kula da su zai samu mizanin sa ya cika da lada gobe alkiyama ma'ana kula da karatun alqur'ani da kuma taimako da ciyarwa gurgurdan abin da Allah ya hore masa wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi wa anhu radiyallahu anhu kuma da Imam Tirmidhi ya rawaito wani hadisi Allah ya dinga ya gare shi annahu qala yace inna hadha alqur'ana ma'adubatullah wannan alqur'ani kabaki ne na Allah faqbalu ma'adubatahu ku karbi wannan kabaki na Allah mastata'tum gurgurdan yadda za ku iya kabaki wata kalma ce wanda Hausawa suke amfani da ita shekaru na dacin zaka ga cewa masassaka sun sassaka wani abu mai fadi yadda kake ganin tanderun waina wanda yake ainihin yana da wannan gurabu da ake saka waina to zai zama cewa bishiya ce sai ya zama ainihin an yi mata kaman faifai ai wani gurbi nan ai wani nan ai wani nan ai wani nan galibi masu kudi da sarakuna su ake kawo wa ainihin kabaki a zubo nama anan a zubo goro anan a zubo zuma anan a zubo kaza nan duk abu ne da za a dauko yana dauke da abubuwa da dama to sai ya zama ana amfani da kalman ba ma sai wannan abin ba da za a zo akan wani tebur na abinci a zuba kalaluwan abinci musamman irin lokacin azumin nan ko wanda za a ga in ya zo buɗe baki sai ka ɗauka ta wajen mutum goma ne za su yi buɗe bakin ka ga cewa ga kwai a nan ga abarba ga ayaba ga soye ga wujiya ga kunun samiya shi kadai saboda haka sai kaga cewa wato ainihin an cika wurin kai ka ce wasu mutane da yawa ne za su yi wannan to saboda haka in aka ce kabaki yana dauke da wa'insu kaya na alfarma to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi alqur'anin nan kabaki ne na Allah kuma Allah gafa tabala ko ta kai kabaki na sarkin gari to wannan abin ji da fada ne ba na wasa bane abin da yake dauke da shi an san yafi karfin talakka ballantana a ce kuma kabaki daga Allah subhanahu wataala ma'ana shi alqur'ani kazo kana karanta shi kaman wani kabaki ne Allah ya kawo maka ci duk abin da kake so a yinin a ciki wanda yake la hajara fihi ba toga ce wani ba aka ce ban da shi ba sai yace kuma inna hadhal qur'ana hablullahil matin wannan alqur'ani igiya ce ta Allah mai karfin gaske wani hadisi yake cewa shi alqur'anin nan igiya ce ta Allah bangaren igiyar yana wajen Allah wani bangaren yana wajen ku ma'ana alqur'anin nan shine yake karfafa alaka tsakanin bawa da mahaliccin sa lokacin da kan riki qur'ani hannu biyu ta fuskan karanta shi da aiki da shi to kaman ka rike wani bangare na igiya wani bangaren yana wajen Allah subhanahu wataala ma'ana akwai wata alaka mai karfi tsakaninka da Allah ta yadda kuma idan ka rike shi babu yadda za a yi a ga cewa ya tsinke tunda aka ce igiyar Allah ba za ta tsinke ba duk mutumin da ya kama alqur'ani to wallahi abubuwa da Allah zai masa a rayuwa ma ba za su lissafu ba kafin ainihin aje lahira saboda haka alqur'anin nan igiya ce ta Allah subhanahu wataala yace wan nurul mubin kuma wani haske ne wanda yake mabayyane kaman yanda akhar suka nuna ranar tashin alkiyama ko kuma daga ran da dan adam ya mutu mutumin da yake lizimtan karatun alqur'ani mun san kabari akwai duhu a ciki akwai kunci a ciki akwai matsatsa a ciki alqur'anin nan zai zo ya haskaka cikin kabarin mutum haske iyakar idan mutum faital wanda wannan wani abu ne wanda mutum zai tun a rayuwarsa aidifin a duniya to shine yake ta alqur'ani haske ne wanda yake mabayyane sannan kuma haske na ma'ana duk mutumin da yake kan dokokin alqur'ani to shine yake a haske na rayuwa shine yake akan haske na addini sai ya ce washifa'un nafi kuma shi alqur'ani waraka ce mai amfani. Allah ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Muna saukowa daga alqur'ani, wanda shi alqur'ani waraka ne. Akwai mace tsakanin adda'u da ashifa. Adda'u magani kenan, ashifa'u kuma waraka. To shi alqur'ani Allah sai ya kira shi waraka gabaki daya. Ka iya shan magani baka warke ba, amma ita waraka in ta zo to kowace matsala ta riga ta tafi. To wannan ina tabbatar mana wallahi abubuwa ne wanda suke waqi'iyan a rayuwa, illa iyaka ɗayan biyu, ko dai rashin aikatawa ko kuma rashin yaqini. Akwai misalai rututu dangane da wannan. Na farko, wallahi duk mutumin da yake lizimtan karatun alqur'ani, to Allah yana ba shi lafiya ta jikinsa sama da wanda bai karanta alqur'ani. Har malamai suka ce idan kaga ma kana karatun alqur'ani kana da wa'insu lalurori a jikin rashin lafiya, to da baka karanta alqur'ani kila kwanta kake wanwar ba za ka yi tashi ba. Akwai wani alaran ma a garin nan, wato zai wahala ka samu mutum mai karatun Qur'ani, lizimta karatun Qur'ani irinsa. Wani amini na yake ce ma suna hira da shi 'yan shekaru, ya ce wallahi bana ya kai shekara 40 ko Panadol bai taɓa sha ba, shekara 40. Amma wanda in ka je ka ga ɗakin sayan da ka san chemist, ga wannan ga wannan kullum abubuwa a sha wannan a sha wannan. To wallahi albishirinka karatun alqur'ani magani ne. Akwai dan ajimu malam Kabiru yana faɗa min wani abu, amini sama hadisin Qur'ani, ya ce wallahi wata ran ya zo yana dawafi, kawai sai ya ji kafarsa kaman wani abu ya cike shi, kafan nan ta suntume. Aka yi ta magani duk asibitin da ya kamata a je a yi tirijin ɗinsa, aka kasa gano me yake damun kafan nan tasa. Kullum sai hawa take, sai ce to ni da Allah ya ba alqur'ani ai ya bani komai. Ya ce wallahi ya zauna ya ɗauko sauka tun daga bakara, duk aya ɗaya in ya karanta sai ya tofa, duk aya ɗaya ya tofa, yana tofa aya ta ƙarshe yadda ka san an cire ƙaya, kafan nan tasa ta koma kamar babu wani abu wanda ya taɓa ainihin damunta. To saboda haka ashe kenan shi alqur'ani waraka ce. Dan uwa aboki malamin Malam Saidu Jos, muna irin wannan hirar, yake bani labari kakansa gangaram ne. Ya ga sai gangarama karatun Qur'ani shine lamba ta ƙarshe. Yayi wajen shekara 100 a duniya. Yace to idan za a tafi gona, shi ba aiki yake ba, amma zai taka da kafar zai je gonar. Yana zaune yana takarar Qur'anin sa, jikoki da ta taba kullu suna aiki. Yace wallahi wata ran yana zaune karkashin wata bishiya, sai ga wata ganshika ta fito. Yana rike da Qur'ani yana kanzu sai ta kafta masa sari a hannu. Yace wallahi bawan Allah nan daidai ayat da yake kawai sai tofa a wurin, kawai ci gaba da karatun sa. Yace wallahi malam kan shekan nan nan take kawai ta mimmiye ta ma mutu. Shi kuma wurin nan dan baki kawai yayi, ko ma ya dan yi kumuri yace wallahi bai yi ba. To amma wannan yana da alaka da yaqinin ka da Qur'ani. Yawwa, ba wai kowa bane abin zai faru, kai zaka yi ta tufawa amma kuma ka ji shiru. Saboda me? Saboda kai ma zuciya baka gama gamsuwa ba. To amma duk wanda Allah ya bashi wannan yaqinin a zuciya yadda Allah zai yi, kuma matsayin Qur'anin ya kai Allah ya masa haka, to wallahi zai ga abubuwan mamaki. To shi yasa manzo alaihi salam yake cewa wato ainihin washifa'un nafi', alqur'ani waraka ne. Malamai suka ce waraka ta bangarori da dama. Na farko, Allah yake cewa washifa'un lima fi sudur, alqur'ani waraka ne ga cututtukan da suke cikin zuciya. Domin ita cuta kala biyu ce, akwai cututtuka na jiki, akwai cututtuka na zuciya. Cututtuka na jiki shi ne abubuwa na rashin lafiya, na abubuwa na lalurori, wanda alqur'ani Allah yana magance wani abun ta hanyarsa. Sannan akwai cututtuka na zuciya, irin wato hasada, ƙarya, nunkufurci, kyashi, wane ne, duk wata cuta ta zuciya, to babu abin da yake wanke ta sai alqur'ani. Ma'ana in dai mutum zai bi koran alqur'ani, to wannan cuta ta riga ta wanke, ainihin ta riga ta tafi. to kuma ta jiki dama ainihin mun yi bayani akan ta yace ismatun liman tamassaka bihi shi alqur'ani kariya ne shi alqur'ani kan dagarki ne amma sai yace liman tamassaka bihi ga wanda ya riko da shi dan mutumin da ya rike alqur'ani riko na hakika to zai samu kariyar Allah a duniyar sa zai samu kariyar Allah a rufin alahirar sa wa najatun liman tabahu kuma shi alqur'ani tsira ne ga duk wanda ya bi shi ma'ana mutane kala biyu ne akwai wanda sun sa alqur'ani a gaban su akwai wanda sun mai da alqur'ani bayan su wanda ya sa alqur'ani a gaban sa to ya mai da alqur'ani ya zama fitila kenan shi zai haska masa inda zai taka to wannan ba zai taba halaka ba har abada wallahi ba wanda zai bi alqur'ani sau da kafa ya halaka karantsa ya so miliyan baka da kafara duk wanda ya samu zamewar kafa to ya kauce daga tsarin alqur'ani to amma duk wanda ya mai da alqur'ani bayan sa ma'ana zama shi shine da gaba to wannan mutum ya riga ya halaka allakiya sai ke cewa la yazigu fayusta'tab shi alqur'ani ba zai taba karkacewa ba ballantana kuma ainihin a zarge shi ballantana a ga cewa ya kamata ya dawo a layi ma'ana babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala yayi wanda ba zai karbi kuskure ba ko gyara ko a hango wani gibi da ya kamata a cike babu wannan sai alqur'ani duk wani constitution na duniya duk wanda za a ce professorshi kwararru su hadu su tsara wani tsari na rayuwa to wallahi ina tabbatar mana da tafiya ta so mata tafiya sai an zo zamanin da za a ce wannan tsarin bai dace da wannan rayuwar ba shi yasa duk wata kasa za ka cewa constitution sai ana tabi ana maimaita shi a ƙara wasu abu a cire wasu abubuwa ai kuskure ma can a gyara can saboda wanda suka tsara wannan da ake kai to rayuwar su ta riga ta wuce an samu ci gaba a yanzu sama da lokacin su amma banda alqur'ani alqur'ani shi ya dace da farare da bakake da yan binni da na kauye da na da da wanda suke lokacin yanzu da wanda kuma ainihin alkiyama za ta kasance a lokacin su saboda abinda zaka kalla qur'anin nan maganar wace ce maganar Allah ne subhanahu wataala bayin nan waye hadisi su Allah to shi sa Allah ya masa abinda in sun bi shi to babu wani lokacin da za a ce qur'ani bai dace da shi ba ba lokacin da za ka cewa gaba kaza ko bangare kaza bai dace da rayuwar yanzu ba a sai dai idan mutane ba su fahimci gabar ba ba su gane ta ba to shine za su yi mata mummunan fahimta saboda haka shi qur'ani ba zai taba karkacewa ballantana a zarge shi ballantana ya cancanci wani zargi yace wala ya awaddu fayuqawwam qur'ani ba zai taba karkacewa ba ballantana a ce a saita shi ainihin a miƙar da shi ba zai taba yiwa ba sai yace wala tanqadi ajaibuhu kuma abubuwan mamakin qur'ani ba za su kare ba wato alqur'ani zai baka mamaki duk karatun qur'ani da zakai duk lizimtarsa da zakai wallahi da wani zai faɗa maka wani abu sai kaga tunda kake baka taba al'akari da wannan ba duk karatun da kake shi yasa ake cewa alqur'ani yana da wato ainihin al-ijazul lafzi da kuma ijazul ma'nawi da ijaz at-tashri'i yanzu misali wani malami da ya saki wani maqta yake cewa daga cikin abinda ya binciko cikin qur'ani duk surorin nan muna da sura 114 ta qur'ani sura ta karshe suratul nas yace to sai yaga duk surorin qur'ani gabaki dayan su duk gajarta sura sai ka samu wata kalma a cikin ta wanda ba za ka taba samun wannan kalman a cikin sauran surori ba kuma ka samu kalmomi amma duk kwarewan mutum duk sanin harshen larabcin sa bai sai ya wallafa littafi ba yace yayi fasali biyar misali ko babi biyar ko mabahasi biyar yace kowanne mabahasi sai an samu wata kalmar da babu a wancan bai sai wannan ba yanzu misali dauki sura mafi gajarta inna qulna kullu asr inna a'tainaka al-kawsar al-kawsar duk a cikin qur'ani babu sai a cikin wannan sura fa salli li rabbika wanhar babu wanhar sai anan inna shani'aka babu inna shani'aka duk qur'ani sai nan huwa al-abtar babu al-abtar sai a wannan duba gadarta inna abinna inna tsaira qul huwa allah ahad Allahu samad duk qur'ani babu Allahu samad sai nan lam yalid babu ita duk qur'ani sai nan wa lam yulad ita ma babu sai anan wa lam yakul lahu kufuwan ita ma babu sai nan to haka zakai ta gani yake cewa yanzu in ka kalli suratul hadid kusan aya 28 amma sai da ya samu kalmomi wajen 67 wanda babu ko dai a kowace sura in ba a cikin wannan sura ba kaga wannan yana nuna cewa la tanqabi ajaibu wannan lokaci sai kaga cewa Allah ya ambaci wata gaba ba wai lafazin ake nufi ba amma kuma lafazin sai ya dace da wannan misali a cikin sura Ali Imran Allah yana maidawa Yahudawa ko in ce Kiristoci martani masu bautar Annabi Isa Allah sai ya ce inna masala Isa inna Allah ka masali Adam misalin Annabi Isa a wajen Allah kamar misalin annabi Adam ne khalaqahu min turabin ya halitse shi da turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan yace da shi kasance ya kasance annabi Adam da turbaya Allah halitse shi ma'ana kamar ana cewa ya ku kiristoci in har za ku bauta mu annabi Isa to kenan ku bauta mu Adam shine wanda yafi zama wa abin mamaki shi annabi Isa yana da mahaifiya annabi Adam kun babu uwa babu uba to kaga da aka ce inna masala Isa inda lai ka masali Adam to kuma yanzu idan zaka zo ka lissafa kalma ta Isa Isa a cikin Qur'ani kwaya 25 ce Adam a cikin Al-Qur'ani shi ma 25 to kaga sai ka ce misalin lissafin kalmomin Isa a cikin Qur'ani 25 kalmomin Adam a cikin Al-Qur'ani 25 kaga ba shine ake so a faɗa ba abinda ake nunawa yanayin halittar to amma kuma idan ka zo ka lissafa kuma su adadin sunayen 25 ne ba ƙari ba rage kaga wannan yana daga cikin ijazul lafzi wato gajiyar alqur'ani misalai suna da yawa irin wannan amma ba shine ainihin muke magana akai ba yace wala yakhluqu min kasratir rad shi alqur'ani baya tsufa saboda yawan maimaitawa ma'ana dadin qur'ani da gardinsa da marmarinsa ba za ka ji ya dusashe ba saboda yawan maimaitawa duk labarin da za ka karanta yau yanzu ka kaddara ka je ka dauki wata jarida ka zo ka karance ta a yau tun daga farko har ƙarshe to gobe ma sake ɗauko ta ka ce za ka sake maimaitawa daga farko har ƙarshe to ji ma sake ɗaukowa kana ɗaukowa ba sai da Allah wala ina gaba da ita zaka ji ba wani abin da zai burge ka ka riga ka gama da wani ma zai baka da sakace to me zan yi da ni fa na ma haddace abin da yake ciki kamar banda Qur'ani Qur'ani yanzu ka zauna kai ta karantawa kai ta karantawa kai ta karantawa an jima ma sai ka ji kamar baka karanta ba to in ka karanta din kuma ka gaji da ka ji wani yana karanta sai ka ji kamar ba shi ka karanta ba sai ka ji dadi kake ji ka karanta ka ji dadi wani kai karanta ka ji dadi musamman irin su Sheikh Husari rahimahullahu ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zazzakan sauti kuma wanda zaka ji karatun akwai alama khushu'i a ciki sai ka ji ana karatun yana ratsa ma jijiyoyi yana ratsa maka ainihin naman jikinka wato Qur'ani shi kadai Allah ya ba wannan duk abinda zaka karanta wallahi in ka karanta ka maimaita to sai ka ji wannan abin ya gundare ka sai ka ji wannan abin ya ishe ka wani mai yake ba yake cewa tazdadu minhu ala tardadihi miqatan tazdadu minhu ala tardadihi miqatan wato kana maimaita alqur'ani kullum sai ka ji kana ta karasan sa kana ta karasan sa sai ce wa kullu qawlin ala tardadi mamlulu duk wata magana wanda ba qur'ani ba in ka maimaita ka fada ka maimaita sai ka ji ta gishe ka sai ka ji ta ishe ka to wannan daga cikin al-ijazul lafzi wato gajiyarwa ta lafzi ta alqur'ani ka zo ka karanta ka maimaita kuma baka jin dadin ya tafi sannan malamai suka ji daga cikin ijazul lafzi na alqur'ani duk wani zance da za a yi a maimaita harufa a maimaita zaka ji wannan zancen bashi da dadi zaka ji wannan yanayi a harshe amma ban da alqur'ani qur'ani ma sai a maimaita harafi a maimaita harafi a maimaita a aya daya wallahi ka karanta su adadi barkatai baka taba al'akari ba sai an fada maka misali suna da yawa yanzu ka samu akwai wasu ayoyi sun kai biyar ko shida sai da Allah ya maimaita kafin kafin guda goma a ciki kaman laqad sami Allahu kaga laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanakatubu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighayri haqqin wa naqulu dhuku kaduba qafu qafu guda goma watlu alayhim naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila minadi ma wa lam yutaqabbal qala la'atun da qala inna ma yutaqabbal sai ka wuce duk baka ji ba kai kafa da kafin din ba sai wani ya fada ba ah wani da gaskiya ga sunan da yawa to amma duk wani zance da aka maimaita harufa wallahi zai yi nauyi a harshe to irin wannan ayo suna nan masu mimun mimun masu ra'un ra'un duk ga sunan ba mahallin tafsiri bane akan wannan to amma dai anan da yace wala yakhluqu ala kasratir rad qur'ani baya tsufa dadinsa da gardinsa bai zama wa ainifin ya dusashe saboda yawan maimaita shi duk yanda zaka maimaita ko wani kai maimaita ba zaka taba ji cewa ka kosa ba mala shababi kamar yanda na faɗa da zu yake cewa wa khairu jalisin alqur'ani shine mafi alherin abokin zama la yumallu hadithuhu ba a kosawa da zancen qur'ani yanzu da wani mutum zai zo da zai kai maka hire ba hire ta minti 30 ya dan tafi ya dawo yace to zai ci gaba to in ka dan daure ya ci minti 15 karshe zaka ce da Allah wa na gaji kamar ya huta to amma qur'ani sai ka zo da kai awa biyu kana karantawa kai awanni kana jin sa wallahi karshe zaka ji alqur'ani awa daya to karshen awa din sai a karanta ayoyin da zaka ji gardin su sama da yadda ka ji ayyukan wanda suka gabata to saboda haka nan ainihin ba a kosawa da shi ba a ji cewa ainihin yage shi mutum ko ya gundule mutum sai ya ce utluhu ku karanta alqur'ani fa inna allaha ya'jurukum ala tilawatihi domin Allah zai ba ku lada akan karatunsa kullu harfin ashara hasanatin duk wani harafi za a ba ku lada goma amma manzo alaihi salatu wassalam yake ku saurara inni la aqulu alif lam mim harfun ban ce alif lam mim harafi bane walakin alifun harfun sai dai alif harafi ne mutum kashin kansa wala mun harfun lam harafi ne mutum kashin kansa wa mimun harfun mimi ma harafi ne mutum kashin kansa wannan hadisi imam al-hakim ya rawaito shi wanda kwatankwacin wannan hadisi ya gabata Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace ikhwani ya ku yan uwana hadhihi fada'ilu qira'atil qur'an to wannan fa wani abu ne kadan daga cikin falalan karanta alqur'ani sai yace wa hadha ajruhu kuma wannan shine sakamakon sa liman ihtasabal ajra min Allah amma ga wanda ya nemi lada a wajen Allah wa ridwan da kuma yarda ujurun kasiratun yace sakamako ne mai yawa li a'malin yasiratin ga aiki wanda yake sassauka aiki wanda yake ba mai wahalarwa ba kana kwance kai karatun qur'ani kana zaune kai karatun alqur'ani kana kashin gide kai karatun alqur'ani ba wani abu bane ba kuma wanda yake bukatar kudi da zaka ce ni gaskiya rashin kudi yasa ba na iya karatun qur'ani a'a abu ne wanda za ka gani cewa mai sauki amma kuma wanda yake dauke da lada da yawa malam yace fal magbunu mutumin da aka yi wa kamunga man farrata fihi shine wanda ya sakaci a cikin karatun alqur'ani kamunga shine wato ana sayar da wani abu misali 10,000 kai ka je ka sayar da naka naira 500 ko ana siyo abu 1000 kai kaje ka so shi 10,000 ma'ana abin da ake cewa dukan hancin bakware to shine aidin kamunga to malai ke cewa man farata fihi duk mutumin da wato yace wal khasiru wal khasiru man fata hurrimuhu asararre shine wanda wannan riba ta kubuce masa kina la yumkinu talafihi yayin da kuma cewa ruskan wannan ba zai yi ba ma'ana duk lokacin da ya wuce ba kai wannan abun ba to an riga an sa wannan wuni naka wannan awannin naka a cikin file ɗinka an rubuce su sun wuce in kaga wani lokacin to sabo ne ba wancan bane ba wancan kan ya riga ya wuce yace wa hadhihi al-fadailu wannan falaloli da aka faɗa shamilatul li jami'il qur'an sun haɗe dukkan alqur'ani gaba daya ma'ana wannan matsayin da darajar bata kebanci wata sura banda wata sura ko wata aya banda wata aya ba sai ce wa qad waradati sunnatu kuma sunna ta zo bi fada'ila suwarin muayyana da ambatan falalolin wa'isu surori wanda suke ainihin sanannu mukhassasatin kebantattu famin tilka suwar daga cikin waɗannan surori wanda su kuma aka kebance su da bayanin falala suratul fatiha shine surar fatiha ففي صحيح البخاري يروى في صحيح البخاري ان ابي سعيد ابن المعلى daga Abu Sa'id dan Mu'alla radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace qala lahu yace da shi la'u allimannaka azama suratin fil qur'an yace wallahi zan sanar da kai mafi girman surori a cikin alqur'ani shine alhamdulillahi rabbil alamin shine surar fatiha sai ce hiya sab'ul matani ita ce bakwai da ake yawan maimaitawa saboda ita ce ake ta maimaitawa a cikin sura wasu malamai suka ce abinda ake nufi al-mathani wanda aka saukar su biyu an saukar da fatiha a makka an saukar da ita kuma a madina wal qur'anul azim kuma dai ita ce masani da alqur'ani mai daraja allazi utitu wanda ya zamo ainihin an bani shi ma'ana Allah ya ce manzon Allah wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'anul azim tabbas mun baka bakwai daga cikin wanda ake ta maimaitawa yau da kullum daga lokaci zuwa lokaci ko wanda aka yi wahayi so biyu sannan ta alqur'ani mai girma ku duba wannan aya ma'ana kamar ana nuna cewa ita fatihar nan ba cin gashin kanta take zaman kanta take shi za ake kiranta ummul qur'an sai yace wa min adali fadilatiha sabo ma da falalarta ne kanat qira'atuha rukunan fis salati karanta fatiha ta zama rukuni ne a cikin sallah la tasihhu salatu illa biha sallah ba ta inganta sai an karanta fatiha qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi yace la salata liman lam yaqra bi fatiha fil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta ainihin fatiha ba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان كربو daga abu hurairah Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kata bata a gare shi yace man salla salatan duk wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi fatiha til kitab wanda bai karanta fatiha a wannan sallah ta sa ba fahiya khidajun to wannan sallah rusasshiya ce yaquluha salasan manzon Allah faɗi wannan so uku yace fahiya khidaj faqila li abi huraira sai aka ce masa sayyidina abu huraira inna nakunu wara al imam to ai mu mukan yi sallah kuma a bayan liman fa qala sai ce iqra biha fi nafsika ka karanta ta a cikin zuciyarka to wannan gaba ce wanda akwai maganganun malamai masu yawa akai amma dai fatawa mafi inganci shine lokacin da kake sallah bayan liman to karatun liman shine karatu gare ka man salla khalfal imam fa qira'atul imam lahu qira'a duk wanda ya salla bayan liman to karatun liman shine karatu gare shi ma'ana yanzu idan liman yana yin karatu musamman surori da ake bayyana karatu kamar sallar asuba gaba dayanta ko raka'a biyun farko ta isha'i ko biyun farko ta magriba ba dole sai ka karanta fatiha ba a lokacin da liman shi ya karanta karatun liman a matsayin karatu ne gare ka inda yake boye karatu to shine a matsayin mustahabi ka karanta fatiha da surar da zaka iya dorawa gurgurdan dai tsawon tsayuwar da liman zai yi in ya duka daga nan kai ma ka duka to saboda haka surar fatiha tana daga cikin surori masu daraja ibnu qayyim yace a duk tunda nake ban taba ganin magani na waraka da yake surar fatiha ba yace kusan duk wata cuta da ta tsanani in ya karanta fatiha kafa bakwai a ruwa ma'ana zai sa ruwa kamar a kofi ya kafa bakin sa yana karanta iskar bakin sa tana dukar ruwan in ya karanta ya tofa har kaba bakwai sannan ya sha yace bai taba ganin cutar da aka yi ma wannan ba ta warke ba to amma kamar yanzu yake ta fada ya danganci yaqinin mutum da tabbacin sa a cikin zuciya wani zai karanta miliyan ma a ji shiru wani kuma yana karanta wannan din sai kaga cewa ainihin an dace ɗan uwa wannan babu yana da tsawo kuma abin da ya kamata a fada a cikin sa yana da yawa lokaci ba zai ba mu dama mu ci gaba ba sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.